This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Juma'a 6 ga watan Disamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai. Nan ba da jimawa ba, Majalisar Dokokin Amurka za ta tantance ministocin da zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada a matsayin waɗanda za su yi aiki tare a gwamnatinsa. Isra'ila ta ƙaryata wani sabon rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a Gaza. Babban jami'in diplomasiyyar Rasha da na Amurka sun yi musayar kalamai a wani taron ƙasa da ƙasa kan yakin Moscow da Ukraine. Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji yadda ƙungiyoyin farar hula da na 'yan kasuwa da ma 'yan arewacin Najeriya da ke zama ƙasar Ghana suke bayyana ra'ayoyinsu game da babban zaben ƙasar da ke tafa gobe Asabar tare da fatan ganin an yi zaben lami lafiya.
Ata muke da ba da shawara ga wannan zabe da za yi na wannan shekara. Mutane ya kamata mu kiyaye kawunanmu, mu san cewa ba abin da ke haifar da zaman lafiya sai kiyaye fitina nisan tadda kanka da abin da bai kamata ba.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Haka zalika, su ma 'yan ƙasar Ghana da ke zama Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu game da zaben. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma za mu kawo muku shirin manuniya wanda shi ma ya tattauna akan batun zaben na ƙasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a ji kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Nan gaba kaɗan, Majalisar Dokokin Amurka za ta tantance ministocin da zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada a matsayin waɗanda za su yi aiki tare a gwamnatinsa, inda da yawa daga cikin su suke fuskantar tambayoyi game da cancantar su. A tsarin demokradiyya Amurka, majalisar zartarwa tare da majalisar dattawan za su tantance tare da tabbatar da waɗanda Trump ya nada a manyan mukamman. Senata Marco Rubio na jam'iyyar Republican, wanda Trump ya nada a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ya ce shugaban ya tsara manufofin kasashen waje, aikinmu shine aiwatar da su. Amma kamar Pete Hegseth, wanda Trump ya nada a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar tsaro ta Pentagon, bai taɓa rike buƙamin jagorancin soji ba, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ake cece-kuce akan manufofin siyasar su, inda wasu 'yan majalisar dattawan na Amurka na jam'iyyar Republican suka ce da wuya a tabbatar da shi. Pete Hegseth ya ce,
Donald Trump asked me to do.
Sojojinmu su ne akan gaba, abinda Donald Trump ya ce in yi kenan, aikinmu shi ne dawo da martabar aikin tsaronmu ta Pentagon. A ziyarar da ya kai jihar Sokoto a Najeriya, jakadan Amurka Mr. Richard M. Mills Jr. ya ce Amurka za ta ayyana shirinta akan inganta tallafin da take bayarwa a Najeriya da zimmar ƙara kyautata rayuwar 'yan ƙasar. Mr. Richard ya ce akan haka ne ma yake tattaunawa da mahukunta da jama'a a sassa daban-daban domin jin yadda za a ƙara inganta tallafin.
And that's why it was important for me to come to the north and to come to Sokoto State.
Na rukunoni daban-daban da suka hada da 'yan kasuwa, shugabannin addini, dalibai da ma kafafe yada labarai domin ya ji daga bakin su
what the US government has been doing
abinda kasar Amurka ke aiwatarwa a Najeriya da ma jihar Sokoto ya ji shawarwarin su ta yadda suke ganin za a ƙara inganta ayyukan a yankunan su gwamnatin Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto ya tabbatar da cewa lalle jama'a sun amfana gaya daga ayyukan na kasar Amurka ta gudanar kuma tana kan gudanarwa a jihar Sokoto
such as USAID programs which has been providing support to areas relating matters.
Yace ayyukan sun hada da taimakawa da kyautata rayukan jama'a, haujin kiwon lafiya, tallafawa jama'a wajen sauƙaƙa halin kwanciyar rayuwa, rage fatara da horar da jama'a akan kyakkyawan tsarin demokradiyya da dai sauransu. Na tuntubi shugaban haɗakar ƙungiyoyin fafatuka waɗanda ke biye da kuma aiwatar da wasu daga ayyukan haɗaka da ƙasar Amurka ke gudanarwa. Bello Shehu Garabawa.
So tasirin wa'annan ayyukan nasu magana gaskiya shine da ba mu samu watakila abubuwan da muke samu wurin kakkalla musamman a irin gehin lahiya da gehin ilimi suna taimakawa sosai sosai da abin da ya shafi sikile in ka ciro wannan shiraron da suke tallafawa to da wahala a ce gwamnatocinmu yadda suke sun samu cin nasarori kamar yadda suke cin nasarori a kan ko kuma sun yi abin da Bature ya kace mun funding din harkar lahiya sosai.
To madalla a gaida Muhammad Nasir daga Sokoto. Kuna sauraron labaran ne daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ɗan anjima kaɗan Zara za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. Yayin da masu kada ƙuri'a ke shirin zuwa rumfunan zabe don zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki a ƙasar Ghana, ƙungiyoyin farar hula da na 'yan kasuwa sun bayyana fatan ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Su ma 'yan arewacin Najeriya da ke zama Ghana ba a bar su a baya ba, inda suka yi kira ga al'ummar Ghana da su bi dokar zabe kuma a gudanar da zaben lafiya ba tare da tashin hankali ba. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Alhaji Ali Muhammad Shamaki, ambasadan kungiyar al'ummar Arewa mazauna Ghana, ya bada takaitaccen bayani kan asalin kungiyar.
Asalin Arewa Community a Ghana kungiya ne da akalla ya kai shekara wurin 63 zuwa 64 yau, saboda an fara samun haɗin kan Arewa Community ne zamanin da Saddauna ya kawo ziyara a kasar Ghana, wanda yazo ya samu ƴan wayenmu ƴan arewacin Najeriya da Hausawa suna nan suna kasuwanci suna shiga da fita, inda ya fara hada kansu kenan ya nuna musu cewa haduwansu wuri daya shine mafi muhimmanci fiye ga rarrabuwansu, saboda in sun hada kai shine zai sa gwamnati ya san da su, in akwai abin taimakawa gwamnati zai yayye musu.
Wasu shugabannin kungiyar sun yi fata a gudanar da zaben Ghana lami lafiya, sannan kuma suka yi kira ga jama'a da su kiyaye daga duk abin da zai kawo fitina.
A matsayina Alhaji Ali Muhammad Shamaki, ni ne ambassador na Arewa Community Ghana.
Fata muke da ba da shawara ga wannan zabe da za yi na wannan shekara. Mutane ya kamata mu kiyaye kawunan mu, mu san cewa ba abin da ke haifar da zaman lafiya ce kiyaye fitina. Nisantar da kanka da abin da bai kamata ba, kada ka kai kanka inda ba a neme ka ba, kuma kada ka yadda wani ya saka abin da ba abin yin ka bane.
Nene mai suna Malam Musa Mai Hula, Fardaunan Hausawan Nema Accra Ghana. Ina kuma chief organizer Arewa Community, ɗan asalin Arewa Najeriya mazauna Ghana. Muna kira a gare mu duka baki daya akan wannan zabe da za a yi a Ghana, to muna fatan Allah ya sa a yi shi lafiya a kare shi lafiya. Ghana, Ghana, Ghana ita aka sa a gaba, duk duniya yanzu maganan Ghana ce akan gaba. Saboda haka don Allah mai fatan alheri, matasa maza da mata ai lafiya a kare lafiya, ɗan siyasa ai lafiya a kare lafiya, ya zama ƙasar ka sa gaba ba burin kanka ka sa gaba ba. Allah ya tabbatar mana da alheri.
Har wa yau ga ƙarin wasu 'yan kungiyar da suka yi fatan alheri tare da addu'a da ai zabe cikin lumana.
Sunana Alhaji Mustapha Bayes Chairman Arewa Community Ghana. Dangane da zaben da za a yi Ghana, muna fatar Allah ya sa a yi lafiya a kare lafiya da mu da jama'ar mu baki daya. Muna yi wa mutanen Ghana fatan Allah ya sa a yi zabe lafiya a kare lafiya.
Muna ma kowa fatan alheri wannan zaben da za a yi. Allah ya, Allah ya Ubangiji, ya mai son bakwai, ya mai kasan bakwai, ya mai kowa, ya mai komi, ya jaddala wa ikram, shi zai zaben mu mafi alheri. Allah ya zaben mu wannan fi alheri. Allah ya Ubangiji nufi Allah, wanda duk yayi niyyar mugun nufi Allah, kaka bashi sa'a Allah, kaka bashi sa'a Allah, zaɓan mu nan mafi alhairi, mu zauna lafiya duk duniya baki daya, Afirka baki daya, da nan Ghana.
Sunana Alhaji Mamur Jega, ɗan Najeriya mai zama a Ghana, a garin Accra. Muna fatar zaɓen da za a yi a kwanan nan, Allah ya muna zaɓi mafi alheri, kuma Allah ya sa a yi shi lafiya a ƙari lafiya. Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari waɗanda za su ciyar da wannan ƙasa gaba ta Ghana.
Za a buɗe rumfunan zaɓe na masu kaɗa ƙuri'a miliyan 18.7 da suka yi rijista da ƙarfe 7 na safe ranar Asabar mai zuwa 7 ga watan Disamba, kuma za a rufe da ƙarfe 5 na yamma. Idris Abdullahi Baƙo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Baƙo. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Isra'ila ta ƙaryata wani sabon rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da ke zargitta da aikata kisan kiyashi a Gaza, yayin da ta yi Allah wadai da ƙungiyar a matsayin ƙungiya mummuna kuma mai tsatsauran ra'ayi. Ƙungiyar da ke da headquarter a birnin London ta fitar da wani rahoto a jiya Alhamis, inda ta ce Isra'ila da sojojinta sun karya yarjejeniyar kisan kare dangi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi a shekara ta 1948, wanda ta bayyana shi a matsayin ayyukan da aka yi da nufin hallaka gaba ɗaya ɓangare na ƙasa ko ƙabila ko addini. Rahoton mai shafuka kusan 300 ya kunshi watanni 9 tun bayan harin da kungiyar Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 1,200 tare da yin garkuwa da kusan 250. Rahoton ya ce hare-haren jiragen Isra'ila 15 da aka kai daga watan Oktoban shekarar 2023 zuwa watan Afrilun shekarar 2024 sun kashe fararen hula 334, ciki har da yara 141. Amma Amnesty ta ce babu wata shaida da ke nuna cewa an kai harin ne da manufar soji. Amurka babbar mai samar da makamai ga Isra'ila ta ce bata amince da rahoton da Amnesty International ta fitar ba, inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana cewa mun fada a baya kuma za mu ci gaba da fada cewa zargin kisan kare dangi ba shi da tushe. Babban jami'in diplomasiyar Rasha Sergei Lavrov da na Amurka Antony Blinken sun yi musayar kalamai a jiya Alhamis a wani taron tsaron ƙasa da ƙasa akan yakin Moscow da Ukraine. Ministan harkokin wajen Rasha Lavrov ya zargi ƙasashen yamma da farfaɗo da yakin ta hanyar samar da makamai ga sojojin Kyiv. Lavrov a ziyararsa ta farko wata ƙasa ta tarayyar Turai tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022, ya kuma zargi Washington da yin atisayen soji a yankin Asiya da tekun Pacific, wanda ya ce hakan ƙoƙarin tada zaune tsaye ne a ɗaukacin nahiyar. Blinken ya zargi Rasha da ƙara ta'azzara rikicin bayan da ta tura sojojin Koriya ta Arewa kusan 10,000 da yin yaƙi tare da sojojinta da yin amfani da makamai masu linzami masu cin dogon zango wajen kai hari akan Ukraine.
To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Har yanzu dai muna nan akan batun babban zaben kasar Ghana da za a yi gobe Asabar. Wasu 'yan kasar ta Ghana mazauna Najeriya sun tofa albarkacin bakin su game da babban zaben da ke tafe, inda galibin su suka koka game da matsalar tattalin arziki da kasar ke fuskanta. Tene dai dama masu sa ido daga kasashe daban-daban, ciki har da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da ke jagorantar kungiyar dattawan yammacin Afirka suka isa Ghana. Tsohon shugaban na Najeriya ya yi kiran samun zaman lafiya a lokacin zaben da kuma bayansa. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Kare abinda wasu 'yan asalin kasar ta Ghana da ke zaune a nan Najeriya suka shaida mani game da wannan zabe mai zuwa har ranar Asabar.
Nana mara shi ni dan gane ne kawai, amma zama an yi mu cikin zaman kan game da zaben Ghana. To gaskiya dai zabe da ya gama sun Allah ya yarda zuwa Asabar din nan Allah ya yarda. Zabe ne, muna addu'a dai Allah ba ni rubusa. Ma gaskiya Ghana suna cikin wani hali suna neman canji.
Sunana Alima Tujima, saboda election Ghana dai yi, insha Allah komai yayi successful ba mu. Because duka muna jin daji da mu sake president din mu.
Assalamu alaikum, sunana Malam Muhammadu Kabiru Abdulrahim. Ghana matsalolin tattalin arziki da muke fama, to gaskiya akwai rashin tattalin arziki sosai, to amma abin da ya kasance ne ya zagaya duniya gaba daya. Mun shayi election, muna hofin mu za a yi election din nan lafiya lafiya ba tare da wani matsala ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne ɗan ganan da ke kan tagora. To tun da ake zabe dai mu dai ba mu taba zabe ba, sai dai muna nan gari dai mu shi an yi, sai dai mun kai gida kuma dai su wannan muna zabe, amma dai muna nan dai ba wani tanaji da aka yi muna. Gaskiya na Allah, shawara dai da zamu ba shi shugaban kasan, Allah dai ya ba wani rabu sa wanda zai tausaya, kuma Allah ya bashi sa wanda zai adalci, Allah ya bashi sa. Muna musu fata na alheri, ubangijin Allah ya sa ya binda muke so kare-karen kudin man nan yayi yawa, sadan kayan abinci yayi yawa, sannan kudin mu fe da falon bai zuwa ko ina, shike kara barka doki kudi mai yawa kaje ka saya buguda. Duk da dai mun san dai yanayi aka shiga, amma har yanzu ka duba saifa ya daraja kowanne kudi, saboda basu maida hankali kan kudaden mu ba da kayayyakin mu ba. To talaka bai ci abinci, sannan kudin mai ya bar transport ba iya tahiya ko ina, zumunci ya lalace. Sai sa muna roƙon su Allah ya ba su sa'a su yi muna wannan adalci. Sannan akwai garin da ake fada Bako, muna roƙon Allah in ya dora su su dauki wannan mataki, don Allah wannan fadan kabila ne ba yau aka fara shi ba, amma muna roƙon Allah cikin wannan lokaci da Allah ya zabe ga da Allah zai ba su su yi kokari don Allah su magance muna wannan fada.
Sunana Malam Shafiu Muhammad, a matsayina ni dan Ghana zaman Najeriya, ina fatan ubangijin Allah ya sa mu gama zaben ga lafiya. Allah dai ya zaben mu na mafi da alheri, saboda zaben zai karfi sosai. Karfin shi shine shi party din duka sun nuna cewa kaman in sun lose ba za su yadda ba, NPP waye lose ba zai yadda ba, NDC waye lose ba zai yadda ba. Shi yasa muna fatan ubangijin Allah ya sa su understand juna, ya so ayi zaben lafiya saboda al'ummar Ghana a zaman lafiya. Saboda wallahi malam wana wahala Ghana sosai yanzu, ba wasa ba, komai yayi tsada. Ubangijin Allah ya sa mu gama lafiya.
Yanzu haka dai kungiyoyi na kasashen duniya daban-daban ne suka isa kasar ta Ghana domin sa ido a wannan zabe. Daga cikin su akwai tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan, wanda ke shugabantar wata tawaga karkashin kungiyar West African Peace Forum, wato kungiyar dattawan yammacin Afirka, wanda kuma ke kira ga ƴan takara da magoya bayan su a wannan zabe da za a gudanar a kasar ta Ghana, da su tabbatar sun gudanar da shi cikin kwanciyar hankali, tare kuma da rungumar duk wanda yayi nasara a wannan zabe da za a gudanar domin samun zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a kasar ta Ghana. Babangida Primary America daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibrin. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Gaskiya ban ji dadi ba, sam da aka ce bamu da yawa cikin zaben da za a yi,
saboda wannan zage-zage da muna ta mata, ko da suna so su fito su yi takara ba su so su zo.
Wasu manyan mata masana masu fafutukar farauto ƴancin mata a Ghana kenan ke baje bayanin bayyana barin mata a baya ta kowace gaba, da yake kuma yau take jajibirin zaben gobe sabar a Ghana. Duka manyan ƴan takarar shugaban kasa na jam'iyyu masu ƙarfi sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zabe lafiya, koda kowa za a zaba.
Bayan alƙawari da zuciya daya na aiki bisa ka'ida, tare da hada kai da kowa don ganin an yi zabe cikin kwanciyar hankali.
All the efforts are building peace before, during and after the 2024 elections.
Yana da kyau kuma abu ne mai kyau a gare mu, mu jajirce zuwa ga zaman lafiya da kyakkyawan kalamai.
Sai kuma duk da wannan yarjejeniya, wasu ƴan Ghana sun ce a wannan zabe na gobe a sabar fasula ganin akwai su abubuwa da hukumar zaben ta lulluba.
Hukumar zabe kan gaskiya murga mun karaya. Wani ta kira sakamako su uku.
Na gani matan ta iya tsaya ta yi.
Abin da na gani game da zaben ga an yi shi lafiya kuma ba an yi shi lafiya.
Waɗannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muro da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke tabbatar da kowane bangare na siyasa ya tattaba shiri na 198 cikin jerin shirin manuniyan da duk juma'a yakan sauke bayanai gaba gaba kokarin kwakwar kwakulo bayanai gaba gaban kuma ya sa manuniyar komawa Ghana don ganin wanda al'umma za su zaba sai dai kuma tun kafin zaben gobe sabar din yar jarida dake gabatar da shirin mata a Ghana malama Umul Khair Jafar tace akwai damuwa yadda aka gaza baiwa mata mukaman da su ma za su dan taba
gaskiya ban ji dadi ba sam musamman game da wannan shekara da aka ce bamu da yawa cikin zaben da za a yi ban ji dadi ba kwarai batu da yasa yawanci mata ba sa shiga cikin sha'anin siyasa na daya rashin samun goyen baya wurin mazan mu cewa muka samu wani matsayi mun rena su da sauransu na biyu kuma rashin samun goyon baya gurin ɗan uwan mu mata zaka ga mata wurin biyu sun tsaya sai kaga an zabi maza an bar mata wannan duka yana kawo mana rauni na uku kuma mata suka shiga cikin sha'anin siyasa ana nuna mana bambanci kuma yakan samu damuwa kwarai da gaske
Dr. Nasiba Tahir ta Jami'ar Islamiyya dake Ghana mata ce matsalolin da ke hana mata shiga zabe a Ghana sun yawa ne ga sanar rabarba
akwai mata da suka kware da za su ke da iko za su iya su yi takara amma saboda kyama da wasu bottleneck challenges kamar rashin isasshen arziki don politics da kudi ake yin da shi wasu kuma mazansu ba za su ba da dama matan su yi politics ko da komin yanda suke da karfi mata suka shiga politics ana aibata su ana kiran su da wasu nan da maza mu suka shiga politics ba kira su da wannan nan sunan saboda wannan zage-zage da muna ta mata sai bari wasu ma ko da suna so su fito su yi takara ba su so su zo
tuni dai wasu yan gaza ganin ganan suka gaya wa duniya cewa a gaskiya suna ganin harkar hukumar zaben ganan akwai wasu abubuwan da suke ganin sai dai kawai a lallaba
ni ne Alhaji Mansur na Accra Ghana hukumar zabe kan gaskiya mu sai dai da Allah yi saboda murga mun karaya wani ta kira sakamako su uku sannan aka zo aka dai san zaman lafiya aka zauna haka aka tafi yau magana yau daban na gobe daban kaga abin malam sai a hankali sai dai Allah dai ya gyara
sunana Lukman Isa Ghana Accra na ga matan ta iya tsaya ta yi because so far na ga tana engagement with political parties tana dokan ra'ayi kuma suna aiki da shi
sunana Adama hukumar zabe su iya su zartar da abin daidai abin da ke ciki in sun yarda ba su yarda ba wannan sannin sha a sake labari yadda na gani kenan
na Muhammad Siraj abin da na gani game da zabin ga an yi shi lafiya kuma ba an yi shi lafiya saboda ita electoral commission ta je ta goyi bayan kungiya daya da yake su suka zabi ta alhalin ba haka mu yake ba amma mu muna fatan Allah ya sa a yi shi lafiya kare lafiya
ni ne Malam Haruna Bako daga Accra Ghana gaskiya abin da ke tafiya so diwa kaka yi shakku domin ko ya kake baka samu kanka 100% amma na yi imani wannan zabe ya tafi yanda ya kamata
sai dai kuma duk da wannan tantama da ta baba yan takarar shugaban kasar Ghana sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaben gobe a sabar lafiya har ma an ji dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar MPP mai mulki Alhaji Mahmud Bawumia na cewa lafiya kalau za a gama zaben kasar babu wata kwaba
as we head into the December 2024 polls
the 9th presidential election in Ghana.
Yayin da muke shirkarar zaben watan Disamba na 2024, zaben shugaban kasa karo na 9 a Ghana, ina da tabbacin sakamako. Ghana za ta yi nasara kuma zaman lafiya za ta tabbata. Mun taba yi a baya kuma za mu iya sake tabbatar da Ghana a matsayin kyakkyawan misalin demokradiya mai dorewa. Fata na da jam'iyyar NPP shine mun kammala wannan zabe a matsayin al'umma daya. Muna fatan duk bangarori za su dauki wasu matakai masu kyau don kiyaye haɗin kai, zaman lafiya da lumana a ƙasar. Na yi alƙawari da zuciya ɗaya na yin aiki bisa ƙa'ida tare da haɗa kai da kowa don ganin an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Ina mai cike da fatan dukkanmu shugabanni da mabiyanmu za mu yi aiki da yarjejeniyar zaman lafiya.
Shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta NDC Mr. John Dramani Mahama cewa yake duk da rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiyar ba za a samu abin da ake nema ba sai an kaurace wa dukkanin wata shababa.
It is all well and good for us to commit to peace and recite beautiful platitudes. All the efforts are building peace before, during and after the 2024 elections would come to naught.
Yana da kyau kuma abu ne mai kyau a gare mu mu jajirce zuwa ga zaman lafiya da furta kyawawan kalama. Sai dai duk kokarin da ake na samun da zaman lafiya kafin zaɓe, lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓen 2024. Ba zai tasiri ba idan har rashin yarda da rashin gaskiya ya ci gaba da faruwa. Rashin amincewa yana tasowa ne a lokacin da aka samu saɓani tsakanin kalamai da kuma aikatawa. Lallai muna da dalilin damuwa ga sanya hannu kan wannan yarjejeniyar, duk da cewa an yi hakan ne da kyakkyawar niyya. Ba zai tasiri ba idan masu ruwa da tsaki da gwamnati ba su tabbatar da zaman lafiya ba a zahiri. Dukkanmu mu yi alƙawarin samar da zaman lafiya a lokacin wannan zaɓe, mu haɗa kai don samar da yanayi mai kyau da za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Haƙƙi ne a kanmu na 'ya'yanmu da zuriyarmu masu zuwa da mu kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali da muke morewa a wannan ƙasa na tsawon lokaci.
Sai dai kuma tuni ta shugabar hukumar zaben Ghanar Jean Mensa ta tabbatar da cewa kullayar yarjejeniyar yin zaben Ghanar lafiyar ta zo a kan gaba.
The signing of the peace pact marks an important building block in our nation's development.
Ta hanyar kawwannin yarjejeniyar zaman lafiyar alama ce mai muhimmanci ga ci gaban al'ummarmu, alama ce bayyananniya da ke nuna wa duk magoya baya da 'yan takarar shugaban ƙasa cewa sukun mantu wajen tabbatar da cewa Ghana ta ci gaba da kasancewa cikin aminci kafin lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Hakan kuma yana nuna cewa 'yan takarar shugaban ƙasan sun sanya Ghana a gaba kafin bukatunsu da burinsu. A madadin hukuma, ina farin cikin cewa mun aiwatar da batun zaman lafiya.
To duka duka iyaka batutuwan da zamu yabbaje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke donko kullun kwanan duniya cikin kwanakin nasu suke sharba. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 903 ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne suke ta faman karba karba. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman ma dai Idris Abdullah Bako da Ridwan Abbas na Ghana da suka gangara gangarar gangan do mana muryoyin da har sai da shirin na manuniya ya so ya zuba. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma ga wannan sanarwar.
In Allah ya yarda, ranar Asabar din nan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba, miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓar wa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki
Kan haka ne sashen Hausa na murya Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da yayi na kawo muku tarin rahotanni bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zabe na Ghana.
Saboda haka ku kasance tare da sashen Hausa na murya Amurka kullum domin samun cikakku kuma sai han bayanai na radio, talabijin da shafukan junior gizo kan zaben wannan muhimmiyar kasa ta Afirka.
Za ku iya bibiyar rahotannin namu na radio, talabijin da junior gizo duka a shafinmu na voahausa.com.
Sashen Hausa na VOA duniya
a tafin hannunku.
Masu sauraro baki daya abinda ya sawaka kina a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan marigayi pharmacist Dr. Caleb Mamman Kyari, tsohon director pharmaceutical sciences na asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke jihar Gombe. Za a yi addu'ar jana'izar ta da karfe 10 na safiyar yau Juma'a a majami'ar Equa Good News GRA Gombe. Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da dangana, amen. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya hada shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.